رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da huwacewarsa rayuwarmu ta kawo wannan lokaci rana irin ta yau mukan yi darasi a wannan littafi na al-wajiz fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz na Dr. Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kasancewa mu ras a cikin watan Ramadan gashi yanzu har Shawwal ta kawo ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ibada da aka gabatar a cikin watan Ramadan salloli da sauran ayyuka na alkhairi domin neman kusaci zuwa ga Allah muna roƙon Allah ta'ala ya amsa kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sa mun samu dacewa shiga cikin bayin da ya yantar da su daga wuta a wannan wata da ya gabata muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara nuna mana wasu Ramadan masu zuwa a gaba tare da imani da nagarta mun tsaya ne a ƙarshen kitabun nikah kammala shi kuma sai muka rufe karatun don haka insha Allah yau zamu tashi ne a sabon kitabi wato kitabun nafaqat an-nafaqat jam'i ne na an-nafaqa an-nafaqa wato shi al-infaq shine dawainiya da mutum zai yi ta kudi dawainiya da mutum zai yi na kudi ko abin da ya tsaya a madadin sa shine annafaka al-infaq to irin waɗannan nau'o'in dawainiya da Allah subhanahu wata'ala yayi umarni ga bayinsa shine wannan bangare na littafin insha Allah zai batu a kayinsa mala ya fara da cewa tafaddala Allah ala ibadi Allah madaukaki yayi falala ga bayinsa farazaqahum min malihi sai Allah ya arzuta su daga dukiyarsa wa amarahum bil infaq minhu kuma ya umarce su da su ciyar daga wannan dukiyar Allah din wato nan kaga ya fara mana shimfiɗa da cewa asalin duk wani abu da mutum ya mallaka na dukiya wanda yake mamallakin wannan dukiyar alal haqiqa shine Allah subhanahu wata'ala kai bawa da aka baka shi a nan duniya kake tasarrufi da shi a matsayin wakili kake to tunda kai ka zamanto wakili ne da aka ce ga yadda zaka yi kenan ashe ba zaka sarrafa dukiyar ba sai yadda mai dukiyar ya ce in har ka sarrafa dukiyar da ba taka ba an baka riko ne ba yadda mai dukiyar da ya baka ajiya yake so kuma ya umarni ba to sai a ce bawa yayi shishigi
mai ya kai shi sarrafa dukiyar da aka bashi ajiya, aka bashi wakilci yadda ya ga dama, ba yadda bai dukiyar yake so ba. To wannan shine mafhumi na dukiya baki daya, shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya dunkula ya ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Wato kuciyar daga abin da aka sanya ku wakilai a cikinsa, domin ku ba ku ne mamallakar wannan abin alal haƙiƙa ba. To shi yasa malam sai dunkula wannan bayani da cewa tafaddala Allahu ala ibadihi farzaqahum min malihi, Allah ya arzuta su daga dukiyarsa, wa amarahum bil infaqi minhu, kuma ya musu umarni su ciyar daga wannan dukiyar tasa da wakiltar da su a kanta, wa wa'adahum an yukhlifa alaihim fid dunya, sai ma ya musu alkawari cewa zai mai da gurbin wannan dukiyar tun a nan duniya in sun ci da ta yadda yake so, wa an yuthibahum fil akhirah, kuma Allah ta'ala zai ba su sakamako na lada a lahira dangane da ciyarwar da suka yi. Ku duba wata falala, shi yasa ce tafaddala Allahu ala ibadihi, kai ne aka baka abu wakilci, aka ce gashi ajiye wannan kafin lokacin da zan amsa, sai aka ce to in ka so kuma za ka ɗan yi tasarrufi na hidimar iyalinka a ciki, amma ban da ɓarna kuma ban amince ka je ka kashe shi a abin da ba daidai ba, duk inda za ka kashe a abin da shari'a abin da nake so, kuma sannan kada ka yi ɓarna a cikin dukiyar ba buƙata ne ta ɓarna, ko me ya zamanto an yi shi gwargwado. Kuma sannan sai aka ce duk abin da ka ciyar ka ba ma wasu kuma a ciki, dawana dawane su ma ka dinga basu, wani aka ce shekara shekara za ka dinga ɗiba ka bashi, wani kuma aka ce a bisa gwargwadon bukata idan kana da shi, lokacin da ya shigo hannunka gwargwadon bukata mai bukata ya nema to ka bashi. Aka zayyana maka irin nau'o'in masu bukata, zabil qurba ne, a'a marayu ne, a'a miskine ne, a'a dan tafarki ne, duk sai aka zayyana aka ce to suna da haƙƙi cikin wannan wakilcin da na baka, idan sun zo bukata ɗauki a cikin wannan dukiyar tawa ka basu, kuma kai ma an maka dama kai amfani da shi kamar yadda na yi bayani, kafin lokaci da zai kuma sai a amshe ta a hannun bawa, ko kuma idan shi bawa ya ƙare shikenan dukiyar, kuma Allah sai ta'ala yace to sai a ba mu wani da wani gado kenan. To wannan shine kyakkyawan mafhumi na dukiya, kuma sai Allah ta'ala cikin karamcin sa shi ya baka ajiyan kayansa, ya amince ma kai amfani da shi amma banda barna, kuma ga irin amfanin da yake so, ya kuma zayyana ma yadda zaka gudanar da ita, sai yace to duk abin da ka bayar karka tsammani cewa zai kare, a'a in ka bayar zan maida ma gurbi, zan sake karo maka wata ajiyar ka ci gaba da sarrafawa kana amfani da shi, kuma ma idan ka bayar din zan baka lada, wakilci aka baka ba, sai ka ce in kai kuma zan baka sakamako, an amince ma ka ci wannan din kadai bai isa a matsayin ladan ba, sai ce a'a akwai sakamako mai kyau a kiyama zan adana ma. To wannan shine mafhumin dukiyar, kamar yadda na bada wannan salon labari, to haka mafhumin yake, wanda ya samu wannan to ya sami kyakkyawan fahimta na yaya dukiya take, ba zai daga hankalinsa a kanta ba, ba zai neme ta ta hanya ba ta dace ba, dan ya san ba ta sa bace, kuma ba zai banka ma da ita ko alfahari ba, ba zai israfi ya kashe a abin da bai kamata ba, kuma ba zai hana ma wanda aka ce ya bawa ba, dan ya san ba ta sa bace, wakilci aka bashi, kuma yana kwadayin samun lada, abin da ba naka ba aka ce in ka bayar kuma za a baka lada a kai, kuma za a maye ma gurbi. To shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ma abucin falala ne ga bayinsa. Faƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a. Ya ku wanda sun kai imani, anfiqu, ku ba da dukiyoyinku, ku ciyar mimma razaqnakum, daga abin da muka arzuta ku, min qabli an ya'tiya yawmun, gabanin wani wuni ya zo, la bay'un fihi, wanda babu ciniki a ciki. In junanka dukiyarka zaka dai ta sayan kadara kana ajewa ne, to a ranar alkiyama, ran da za a yi kididdigan wannan kudin, babu kadara, ba ciniki, wala khullatun, babu abota. Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Duk wata soyayya in ba wanda aka gina ta akan son Allah ba, a ranar alkiyama katsewa take, kiyayya take zama. To gabanin wannan wuni yazo, wanda soyayyar iyali da soyayyar ƴaƴa ya hana bawa yayi tasarrufi da dukiya yadda Allah ya ce, to gabanin zuwan wannan wuni mutum ya sarrafa dukiyar ya ciyar kamar yadda Allah ya faɗa, wala shafa'a, kuma babu ceto. Abinda ake nufi babu ceto, babu wanda ya isa ya zo ya kubutar da kai da dukiyarsa ko da wata alfarmarsa daga kamun da Allah zai yi, sai in Allah ta'ala ya yi nufin kubutar da bawa. Man dhallazi yashfa'u indahu illa bi idnihi, ba wanda zai ceto a wajen Allah sai da yardarsa, sai da izininsa, ya yi izini. To don haka gabanin wannan wuni ya zo bawa ya ciyar da dukiyarsa saboda Allah, a abinda Allah ta'ala ya ce a ciyar. Wa kala kuma Allah ya faɗa, qul li ibadiy alladhina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Qul ka gaya wa bayina, qul li ibadi, ka gaya wa bayina alladhina amanu, waɗannan da sun kai imani, me za a faɗa musu? Yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum, su riƙa tsayi da sallah kuma su riƙa ciyarwa daga abin da muka arzuta su, sirran, a ɓoye, wa alaniyatan, da a bayyane. Ma'ana sirran, ana so mutane su yi sadaqatus sirri, ba sai ka nuna wa mutane abin da kai na sadaka ba. In tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairun lakum. Bangare biyun duk Allah ya halatta, sirran wa alaniya, a ɓoye da kuma a bayyane. Akwai sadakar da a bayyane ne take amfani, sadakar da za ka yi ta a bayyane domin ka shajja'a waɗansu wajen yinta, to ana son irin wannan kyakkyawan niyya ce, ba kai ne don ka nuna musu ba, ba kai ne don riya ba, a kai ne a bayyane saboda kana so ka zaburar da su su aikata. Mun gane ko? Yanzu misali zakka ana so a bayyana ta, me ya saka? Saboda waɗanda ba su fitar ba su zabura, shi yasa ita ba a san ɓoyewa, don haƙƙin Allah ne ya ce a bayar, wajibi ce. Amma abin da yake na sadaka ta taɗawwu'i, wadda ba wajiba ba, to ita an fi so a ɓoye, amma ita ma in an bayyana ba laifi. Amma dai Allah ta'ala ce, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, in kuka ɓoye irin wannan nau'in sadaka kuka ba ma mabuƙata, fa huwa khairun lakum, wannan shi yafi muku alheri, sadaqatus sirr. Mabuƙaci ne sai ka je ka kai masa a ɓoye ba tare da wani ya sani ba, to sadaqatus sirr kenan. To irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya zaburar da bayi su aiwatar, min qabli an ya'tiya yawmun, su yi haka gabanin wani wuni ya zo, la bay'un fihi wala khilal. Kaga dai an sake nanatawa can da aka ce la bay'un fihi wala khulla, nan kuma aka ce la bai'un fihi wala khilal surati ibrahim aya ta 31 ranan da babu cinikayya kuma babu abota sai bayan an shiga aljanna abota take dawa tsakanin yan aljanna Allah ka samu cikin su wa kala kuma Allah ta'ala ya fadi وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين دو أبين نكوكا تشير من خير ندوكيا فهو يخلفه تو الله زي ما يدقوا البنسا وهو خير الرازقين كما الله شيني من أرضو تاوى باوي أقوان وان ديكي من أرضو تاوى تارد الله كوي أنونا مك مبالغة الله شيني من أرضو تاوى Suratu Saba. Wa kala kuma Allah ta'ala ya ce innal ladhina yatluna kitaba Allahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur. Cikin Suratu Saba, ay Suratu Fatir. Allah madaukaki ya ce innal ladhina yatluna kitaba Allah. Lalle waɗannan da suke karanta littafin Allah Al-Qur'ani wa aqamus salata kuma suke tsaida sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suke ciyarwa daga abin da aka arzuta su az-zakatul mafruḍa da kuma sadaqatut tatawwu' sirran wa alaniya suna yin haka a koye kuma suna yi a bayyane yarjuna tijaratan lan tabur sun yi haka ne suna fatan ribar wata cinikayya wanda ba a asara liwafiyahum ujurahum to Allah ta'ala zai cika musu ladansu liwafiyahum Allah zai cika musu ladan nasu wayazidahum min fadlihi kuma zai ƙara musu daga falalar tasa innahu ghafurur shakur domin shi Allah mai gafara ne kuma mai yawan godiya waɗannan ayoyi duka suna shajja a bayin Allah ne dangane da yin sadaka yin infaki ciyarwa saboda Allah imma asalo ne na al'atiyya kyauta ko asalo wanda yake na sadaka sadaka imma al-mafruḍa zakka da wanda yake kama da ita ko kuma abinda yake sadaka ta tatawwi kuma Allah ta'ala yana nuna cewa anan duniya ne wannan sadakar ake yin ta kuma ta yi tasiri ga bawa a ranar al-qiyama amma a ranar al-qiyama ba a yi domin ba ta fa'ida ba abinda zaka bayar din ladanka zaka ji ba ka bayar ba a hannunka yake ba littafi yana hannun mala'iku sarrafa shi yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne mai gudanar da al'amura waja'ala subhanahu wa ta'ala al-infaqa min sifatil muttaqin kuma har ma Allah ta'ala ya sanya ciyar da dukiya yana daga cikin siffofi na masu takawa wadanda suke bibiyan umarnin Allah suna nesan tahaninsa fa qala Allah yace alif lam mim zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah madaukaki bayan yace alif lam mim shi ya san me yake nufi da waɗannan harufa zalikal kitabu wannan littafi la raib babu kokonto tabbatacce ne fihi hudan lil muttaqina cikin sa akwai shiriya ga masu takawa alladhina yu'minuna bil ghaibi suwaye masu takawan nan sai Allah ya bada sifar su su ne waɗanda suke imani da abin da ba su gani ba abin da ya koyo musu gaibi Me ake nufi da gaibi anan? Sun yi imani da Allah. Domin gaibi ne. Sun yi imani da mala'iku. Sun yi imani da duk abin da aka ambata wanda ba su gani ba tukun. Kamar aljanna, kamar wuta, kamar labaran da aka bayar na mai zuwa gaba. Duk sun yi imani da shi. Kuma suna fatan samun aljanna, suna tsoron wuta, suna aiki don haka alhali ba su ganta ba. To kaga wanda sun kai imani kenan da abin da ya buli. Kullum muna jaddada raddi ga waɗanda su suke ganin cewa sai abin da aka gani, aka ji, aka tabbatar, aka shafa shi. Shi ne abin da wai za a tabbatar a yadda da shi. A'a. Mu a musulunci ba sa mana wannan ƙa'idar ba. Iya abin da ake bukata a wajenka, labari ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Batu ne ka gan shi a cikin Alkur'ani. Ƙwaƙwalwarka ta fahimci abin. Ƙwaƙwalwarka ba ta idrakin me ake nufi ba. Babban lamari ne da kake ga kaman ba zai yiwu ba. To irin wannan duk in an baka labarin indai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq sai ka yadda kawai gaskiya ne shine imanin ai alladheena yu'minuuna bil ghaibi ko ga Abu Bakar Siddiq ba Allah ya kara masa yarda farkon shekara ta biyu na musulunci a Makka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai Isra'i da Mi'raji da shi ya karbo salloli da ya ba da labari a Qurayshawa suka dinga dariya. Yau kuma ka zo da wani abu daban. Tafiyar wata guda ne kafin ga jema abin nan Sham. Wata guda dawowa. Kuma ka ce ka yi shi a dare. Kuma hakan ma har sama ka je ka dawo. Suna haɗuwa da Abubakar Siddiq suka ce ka ji abin da abokinka ya faɗa. Mutuminka ya faɗa. Ya ce me ya ce. Sai suka ba shi labari. Ya ce tabbas ya faɗi haka. Suka ce ƙwarai gashi ne ya faɗi bayani yanzu sai ce idan ku har ya faɗi haka tabbas gaskiya ya faɗa kuma na yarda cewa hakan hakan ne ta faru shine imani wani yana ganin girman abu yana kamba ma shi yana ga kaman ba zai yi mustahil kai kuma an baka labari a matsayinka na musulmi so instantly ka yarda mu haka muke haka tsarin musulunci yake ba a buƙatar wai ka gane menene hikima a In ka gane mene, wato in baka gane hikimar ba za ka yadda ba kenan? A'a ko ka gane hikimar da ke ciki, ko ba gane hikimar da ke ciki ba ka yadda kuma gaskiya ne kuma haka abin yake. Al-imanu bil ghaibi kenan, to Allah sai ya jinjina al-muttaqun. Sai ya ce su ne waɗanda suke imani da ghaibi. Wa yuqimuna as-salata. Kuma suke tsaye da sallah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kuma daga abin da muka arzuta su suna ciyarwa. Kaga a cikin wannan siyaki za a ce manya-manyan abubuwa guda uku na farko. Daga cikin abubuwan da manzon Allah ya ambaci cewa an gina addinin musulunci a kansu. Guda nawa? Guda biyar. Sai aka ambaci waɗannan guda uku anan. Su waɗannan guda uku su ne ginshiƙai imani sannan sallah dole ne wannan akan kowa duk baligi ba zai zama musulmi ba sai yana tare da waɗannan in kuma Allah ya sa yana da dukiya ita kuma sallah abokiyar tagwaitaka zakka ne domin ita ma zakka ta fada cikin infaki Infaki ya iya kasancewa kamar yadda muka ambata zakatul mafruḍa ko kuma ya zamanto sadaqatut taḍawwu. To kaga sai aka ambaci waɗannan guda uku a jere su ne siffofi na masu taqawa. Ko da bakka da abin da zaka fidda zakka kana infaki daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya baka. Shi yasa ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlifina fi. Min nan tab'idiyya ce. Daga abin da ba ce aka ce ka bayar duka ba. Ma'ana komin karancin abin da aka baka ka samu abin da zaka bayar. Shi yasa ummul mu'minina Allah ya kara mata yarda aka zo bara a gidanta. Ba abin da za ta ba wannan bayar Allah da ƴaƴanta guda biyu sai dubino kwaya ɗaya sai ta dauka ta bayar. Don haka daga abin da kake da shi kai ma ka bayar. Wannan yana daga cikin sifa ta masu takawa. Qala ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas ya fassara wa mimma razaqnahum yunfiqun yace zakatu amwalihim. Saboda an jera wasu abubuwa ne ginshikai guda uku, farko na me filoli na musulunci, tubala na musulunci guda biyar. To sai an bace mimma razaqnahum yunfiqun wato zakatu amwalihim. Lakinna lafzan nafaqati ammu. Amma sai musannif na littafin yake cewa amma dai lafazin annafaka lafazi ne wanda ya game wata ciyarwa ta dukiya wadda ba zakka ba, ko da dubino kwaya ɗaya kamar yadda ummul mu'minin ta dauka ta ba shi ma annafaka ne, zakka ce ba zakka ba ne. Ciyarwar da mutum zai ma iyalinsa annafaka ne. Ciyarwar da zai wa bayinsa annafaka ne. Ciyarwar da zai ma ƴaƴansa da ba su balaga ba annafaqatu ne. To kaga kenan ashe lafazin annafaka a ammu bi an tuqayyada biz zakatil mafruḍa. Don haka sai ya ce fa yashmalu zakata wa ghayraha min annafaqatil wajiba. In an ce annafaka ya hada zakka da wasu ciyarwan ma wanda yake na wajibai wadanda ba zakka ba kamar wadanda muka ambata. Walizalika qala ibn Jarir, don haka nan ne ibn Jarir ne Tabari shi sai ya ambata bayan ya kawo bayanai na abinda magabata suka fada dangane da wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yace wa aula ta'wilati bil aya, fassara wadda tafi dacewa da ayar, wa ahaqquha bi sifatil qaumi, wanda yafi tabbata ga siffar mu'mini al muttaqun, an yakunu shine a ce sun kasance kanu la jami'il lazimi lahum fi amwalihim mu'addin, sun kasance da dukkan ababan da ya lazumce su da shari'a ta dora musu a cikin dukiyoyinsu mu'addin suna idawa. Zakatan kana zalik aw nafaqatan man lazimatuhum nafaqatuhu min ahadin, zakka ce ta dukiyarsu ko kuwa ta ciyarwa ce da suka yi ma wanda ciyar da shi ya lazimce su, min ahalin matansu ne, wa iyalin da sauran iyalansu, wa gairahim da ma wasu, mimman tajibu alaihi nafaqatuhu bil qaraba, daga cikin waɗanda ciyar da su ya lazimci mutum saboda dangantaka. Ka san kana da dukiya danginka talakawa basu da komi kuma shakikanka wanda za su iya gadanka. Misali yanzu a ce shakikinka da zai iya gadonka kuma kai kana da arziki shi kuma talaka ne, to ya lazimce ka dinga ciyar da shi, ya lazimce ka dinga bashi daga cikin dukiyarka abin da zai dinga tasarrufi. Ina wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubathir tabdhira. To don haka in an ce annafaka ta hada da dukkan nau'o'in nan da aka ambata, wal milki, ko ma waɗanda ka mallaka kaman bayi, bayinka ne kai ne zaka ka sayo su, ko an ciwo a yaki an baka, kuma zaka iya kyautar su, kuma zaka iya sayar da su, to zaka bar su haka ne? Ko jakinka ne kake da shi a gida, ai dole zaka ciyar da shi, ciyar da shi ya lazumce ka, duda shi ba za a ce nafaka ba ne. Annafaqatu tana kasancewa ne ga waɗanda suke mutane waɗanda aka lazumtar maka ciyar da su. Liman tajibu alayhi nafaqatuhu bil qarabati wal mulki wa ghayr zalik, la'annahu, domin shi wannan lafazi, amma wasfahum, shine ko wannan fassara ita ce wanda ta game siffanta su da Allah subhanahu wa ta'ala yayi su almuttaqun, wa madhahum bi zalik, da kuma yabon da Allah ta'ala ya musu dangane da wannan aikin da suke yi. Kaga ba za ta taskance shi da az-zakatul mafruḍa ba, kenan idan har ya zamanto az-zakatul mafruḍa wanda ba shi da dukiya shi bai fada kenan cikin sifa ta almuttaquna ba. Alhali Allah ya siffanta waye? Ya siffanta almuttaqun, hudan lil muttaqin. Shi Qur'ani shiriya ce ga masu takawa, sai ce alladhina yu'minuna bil ghaibi, kaga imani shine sharadi, wa yuqimuna salata, ita ce mafi girman ibada, wa mimma razaqnahum yunfiqun, idan aka ce kuma suna bada zakka, kenan shi wanda bai samu dukiyar bada zakka bai cika sifa ba? A'a, da talaka da mai dukiyar da zai bada zakka kowa an tura masa annafaqa, ita ma zakka nau'i ce ta annafaqa, shi talakan da shi kuma ashi za bawa zakka, in an bai sai ma sha Allah yan sai je a rana a goge wuya shi da iyalai, yayi annafaqa. Mun gane ko? To shi saka nan Ibn Jarir shi ya akkasa, wato kaman ma'ana ta Abdullahi dan Abbasin da ya bayar, shi kaman ya takura ta, shi kuma Ibn Jarir sai ya ce abin da ya fi dacewa shi ne a faɗaɗa mata fassara. Ya ce wa kullun minal infaki wa zakati mamduhun bihi mahmudun alaihi, kuma kowanne daga cikin waɗannan da aka ambata yana daga cikin infaki wa zakati, wato wa kullun minal infaki, duk wani nau'in ciyarwa da za a yi, wa zakati, da kuma zakka da za a bayar, mamduhun bihi, wato abu ne wanda za a yabo a kansa, mahmudun alaihi, a yi godiya a kan bawa da ya aiwatar. Wa kala Ibn Kathir, Muhammad Ibn Kathir shi ma ga abin da ya faɗa cikin tafsirinsa dangane da infaki, ya ce kathiran ma ya karunu Allah ta'ala baina salati wal infaki, sau da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana gwama tsakanin sallah da kuma ciyarwa minal amwali na dukiya, sau da yawa Allah yana gwama waɗannan cikin Al-Qur'ani. Ko dai kaga kai tsaye an ce zakka, wa aqimus salata wa atuz zakata, ko kuma kaga an ce kamar yadda aka ambata yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahu, sau da yawa Ubangiji yana gwama tsakanin waɗannan ababe guda biyu. Kamar yadda Ibn Abbas wani waje yake ambatawa cewa ita sallah da zakka kan ma ita zakka nau'i ce daga infaki, kamar yadda muka ambata ba ita kadai ce infaki ba, to sallah da zakka tagwaye ne, Allah bai raba su ba. A cikin Al-Qur'ani ya ambace su waje a hada sau 83. Shi ya saka Abubakar Siddiq lokacin da wasu suka ce mu sallah tana nan kuma muna nan mu ba mai rudda ba, muna nan akan musulunci mu kuma muna ci gaba da mubayar mu gare ka, zakka ce da muke bawa annabi ya raba, yanzu kai ba za mu baka ba. Ya ce ina, ai ko igiyar ɗaura akuya ne kuka saba bawa annabi ba ku bani ba, wallahi sai na yaƙe ku. Sahabbai suka ce ya za ka yaƙe su, mutanen da suka ce suna sallah suna kaza, ai al'aƙalla da su ba sai rudda ba. Ya ce wallahi sai na yaƙe su, duk wanda ya ce zai raba tsakanin sallah da zakka alhali Allah bai raba su ba, ya ce wallahi sai na yaƙe shi. Sallah da zakka tare suke, yadda wannan take da muhimmanci, wannan ma haka take da muhimmanci, duk haƙoƙi ne na Allah, wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala, haƙƙul ibada khalisan liwajhil karim, wannan kuma haƙƙin Allah ne ta'ala fi fil amwal shi yasa ya tsayin daka sahabbai suka fahimci abinda Abubakar ya faɗa nan fa gaskiya ne haka ne duk suka yarda da shi suka goyi bayan sa kuma yaje yayi yaki ya kare waɗancan a karan farko shikenan inda a ce ya bada dama a da sai kuma daga bawa su ma sai ce a to mu fa yanzu aikin hajjin nan waje yayi nisa ba za mu yi ba wasu ma sai su ce mu kuma fa kazan nan man mu ma ba za mu yi ba shikenan duk an wargaza shari'ar Allah ba to sai Allah ta'ala ya sanya fahimta mai kyau a zuciyar Abubakar Siddiq duk sahabbai suka masa inkari amma Abubakar shi kada ya tsayin daka domin Allah ya nuna mana cewa gaskiya ita ce gaskiya wallahi gaba ɗayan su saboda dagewar da Abubakar yayi kowa ya koma yana dogon tunani cikin nassosi sai suka dawo suka ce abinda ka faɗan nan shine gaskiya dan ce musu yace wallahi ko ba wanda zai je ko shi kadai zai dauta ku bai je yake su in wani ma bai je ba to ba a raba su fa inna salata haqqullahi wa ibadatuhu domin ita sallah haƙƙin Allah ne ko bautar sa ce wa hiya mushtamilatun ala tauhidihi wa thana'i alayhi wa tamjidihi kuma ita sallah ta tattara ala tauhidihi wajen kadaita Allah madaukaki ba a yin sallah ga wani sai shi Allah ba wanda yake da rabo a sallah in ba shi din ba haka ne ko sai bawan da Allah yace na baka abin da ka roka tukuici qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn wa li abdi ma sa'ala manzon Allah ya fada Allah ya ce in kace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ta'ala ya ce hamadani abdi arrahmanir rahim sai Allah ya ce afna alayya abdi maliki yawmiddin sai Allah ta'ala ya ce majjadani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ta'ala ya ce hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'ala sauran in ka fada kuma Allah ya ce naka ne ainin kuma addu'a kai kokon baraka bi ga ubangijin da kai wajen jinjina yana so ka jinjina masa to ka jinjina ka yadda to in bai cin wannan ba wanda yake da wani rabuwa cikin sallah ta'allance shi kadai haƙƙin sa ne ta tattara kadai ta Allah wa sana'i alaihi da yabo gare shi wa tamjidihi da jinjina masa girmama shi kenan wal ibtihal ilaihi da kuma kankan da kai zuwa gare shi al ibtihal at tadarru kenan wa du'aihi da kuma roƙonsa wa tawakkul alaihi da kuma jingina a gare shi a dogara ka mika masa kokon bara da bukata shine at tawakkul wal infaqu ita ko ci da dukiya zakka ce ko ba zakka ba huwa min al ihsan ita kuma kyautatawa ce ila al makhluqina zuwa ga bayin Allah bin naf'il muta'addi ilayhim wajen isar da wani amfani da zai kai zuwa gare su wa aulan nasu bi zalika to kenan wadanda suka fi cancantan irin wannan infaki cikin mutane an je bane kafir yace alqarabatu wadanda suke makusata dangi wal ahalun da iyalai wal mamaliku da kuma bayin da mutun ya mallaka kar mutun ya zama abin da bawashi yake cewa inwar gigin yako wai ita na nesa ne yake me yake shan sanyinta saboda ita inuwar ta bata sauka a gidan saboda tsayinta ba za ga inuwar musan in ta karkata ko sai inuwar ta tawo makwabta kai kana da bishiyar anan a gidanka makwabcinka ne shi kuma ko wani mata bayan katanga shi kuma sai shimfata tabar masa yana shan iskar inuwa to kar mutum ya zama haka na kusa bai samu ba na nesa ne ya samu ba a san haka thumma al-ahbab sannan kuma sai masoya daga cikin musulmai kenan wanda suke kusa da kai masoyanka fa kullun duk irin wannan kyautatawar idan bawa yayi minan nafaqatil wajiba yana daga cikin ciyarwa fa da Allah ya dora wa bawa ai kamar ayan cikin Isra'i da muka ambata wa ati dhal qurba haqqahu sai aka ce wal miskin wa ibn as-sabil yas'alunaka madha yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil kaga da an jera maka sai aka fala far aqrabu wal aqrab to fa kullu min al nafaqatil wajiba waz zakatil mafruḍa dakhilun fi qawlihi ta'ala don haka zakata wajibi ita ma tare da wadancan da aka ambata sun shiga cikin abinda Allah ta'ala yace dakhilun fi qawlihi ta'ala wa mimma razaqnahum yunfiqun da Allah ya ambata don haka kenan da Ibn Jarir at-Tabari da Muhammad ibn Katsir duka basu bada karfi a fassarar da Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara musu yarda yayi na taskancewa wa mimma razaqnahum yunfiqun akan az-zakatul mafruḍah shi ya kuntata abinda yake mai fadi kuma abinda suka ambata insha Allah shine wanda yake as-sawab wallahu ta'ala a'lam don haka infaki dai yana da fadi yana daga cikin siffofi na mu'minai to don haka yanzu ayi mana fashin baki tunda mun ji abu ne mai fadi bai tsaya a zakka kawai ba to wadanne irin nau'o'i ne na ciyarwa waɗanda Allah ya dora akan bawa kuma yaya ake yin wannan ciyarwa na farko nafaqatu rajuli ala imra'atihi ciyarwar da mutum zai yi a matarsa mutum ya ci da matarsa ko ya dauko ta daga gidansu ya kawo ta gidansa to baya banta da yunwa ba shikenan bashi da aiki sai ta haifo masa yaya amma kuma ciyarwa da shayarwa kuma bai san wannan kasafin ba ko ya dauko abin da bai wadata ba ya basu kuma yana da yadda zai gogar maya shi kuma a waje je shi yayi tatil ya dawo a tumbatse to kaga bai adalci ba Allah ya wajabta wa mutane su ciyar da matansu qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والوالدات أواي ماتا يرضعن أولادهن لليس شاير أي ليرضعن أمرنين يا كمسو su shayar da ƴaƴansu haulaini kamilaini shekara biyu cikakke wato ƴaƴa suna da haƙƙin a shayar da su in ba waɗansu kamar yadda wasu al'adarsu suna bayarwa shayarwa kamar larabawa suna ba da shayarwa al'adarsu har a yanzu to in ba irin wannan al'adar aka tanadi mai shayarwa ba babu halin da za a shayar bayar wa mai shayarwa ko kuma babu mai shayarwar da aka samu wanda za ta dauki wannan nauyin ayi ijara da ita to lallai ya lazumci ita uwa ta shayar da danta ba za a bar dan haka ba kuma Allah ta'ala ya ce za a shayar da shi haulaini kamilaini wannan an faɗa kasal mudda ne ba wajibi bane shi ya saka aka ce liman arada an yutimma rida'a ga wanda yake nufin ya cika mudda na shayarwa cika mudda na shayarwa shine shekara biyu kaga iyaye a da yaro ba a yayi shi sai ya shekara biyu ko ba yanzu ne yan oya oya ba ba barin yaron ya sha nonon uwar tasa sosai shi yasa ma suke tashi ina gaba su da nutsuwa sosai ko wasu ma a wata goma sun yaye nan. kuma ba wai wata juna ko na ai ko ana da juna na shayar da yaro ba hana ka shayar ka hada yaya biyu a lokaci guda shayar da su kaman tagwaye ba shirai ba ta hana da mafada bayan da na da wannan sa tunda bai shaya koshi ba to yanzu oya oya ne wata goma an yaye yaro wata shekara daya shikenan an cire shi ko 11 wata 11 to wanda yake nufin ya cika liman arada an yutimma ar-rida'a kenan wannan ya nuna ba za a shayar da yaro sama da shekara 2 ba in aka shayar da shi ya wuce shekara 2 aka ci gaba da shayar da shi nan kuma an wuce iyaka wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kuma wanda aka haifa masa dan uban kenan shine al-mawludi lahu wanda aka haifa masa to Allah ya dora masa rizquhunna shi kuma ya ciyar da waɗannan uwaye matan wa kiswatuhunna kuma ya tubatas da su bil ma'ruf a bisa abinda shari'a ta yadda ko da bata gidansa sai a auna dawaine da take na dansa a auna da kuma samun sa sai a yanka masa a ce kaza zaka bayar ba shine zai batta an rabu tana shayar da dansa yana ta mata fitsari kudin omo ma kawai kafin wata ya kare sai ta sai omo 2500 ko 3000 kuma a ƙarshen wata sai ya dauki naira 5000 ya aika mata ko shi abin da zai abin nan kuma zai iya bayarwa sama da haka a yanka masa za a ya ce ya bayar sama da haka ba za a zalunce su ba shi ba za a zalunce shi ba ita ma ba za a zalunce ta ba la yudarwa walidatun bi walidiha wala mauludun lahu bi waladi in an zo insafi za a yi ita ba a cutar da ita ba shi ma ba a cutar da shi ba to wannan shine shahidin mata ko tana gidan mutum ko bata gidanta dan ba a fadin matsayinta a nan wajen na matar mutum ba matsayinta kawai ayat ta fada na me haifuwar da ta yi shi kuma aka fadi matsayinsa ba wai mijinta ba a'a an haifa masa da ai dai haifuwar da aka masa a karkashin aure ne so ko auren yana nan ko auren baya nan ai dai a shi aka haifa wa ita kuma ita ce wadda ta haifa take shayarwa to don haka sai aka dora masa wannan taklifi shi yasa aka ambata da wannan ibara don mu fahimta kada a samu wahamin cewa in an kira shi a matsayin miji ko ita an kira ta a matsayin mata in aure ya kare shi kenan babu wannan haƙƙin a haƙƙin na nan shi yasa ba a kira ma auratayyan ba mun gane bayan shi yasa aka ce wal walidatu uwayen da suka haifi yaya suna gidan uban yan dan ko ba sa gidan uban dan za su shayar da shi to a lokacin da suke shayar da shi din nan wa 'ala al-mawludi lahu shi kuma wanda aka haifa masa mijin kenan ko kuma uban dan bayan an rabu amma ana shayar da dan sa to an dora masa rizquhunna ya ciyar da ita akan shayar da dan sa da take wa kiswatuhunna da kuma tufatas da ita a dalilin shayar da danta da shayar da dan sa da yake yana ta mata fitsari a tamfatta mai kyau amma kullum sai ta wanke ta saboda tsabar fitsari da tumbudi dan sai yana lalata mata kaya to kaga nan ashe an nuna in har wadda aka rabu da ita a dalilin shayarwa an wajabta masa ya ciyar da ita ashe kina azzaujatu min babi auda to wannan aya tana daga cikin dalilai masu ƙarfi da suka wajabta wato miji ya ciyar da matarsa wa an hakim ibn muawiya hadisi daga hakim ibn muawiya an abihi daga babansa anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mutum yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma haqqul mar'ati 'ala az-zawji menene haƙƙin mace akan mijinta قال سي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى يتشيد إذا إن ياتي ya tufatas da ita in ya tufata. Abin da ake nufi, yadda zai ci, ya ci yadda ita. Kada shi ya dinga koshi, ita kuma ya batta da yunwa. Shi ya samu abinci ya ci a waje, ita kuma ya batta da yunwa. Kar ya haka, in ya haka to ya keta mata haƙƙinta. Yadda ya tufata, ita ma ya tufata ta. In ya sa tufafi masu kyau yake sawa, to kar ya batta ita kuma cikin ragga. Zai iya yin ɗinke-ɗinke, amma ita kuma sai sallah kawai, to in ya haka bai kyauta ba. Madama yana sabuntawa, ita ma ya samu ya dinga sabunta mata. Kasan al'adan Bahaushe shi sai sallah yake wa matarsa ɗinki ko? Mafi yawa, haka ne? Sai sallah yawanci. To ba a san haka. Kuma sai ya zarge ta bata yi kwalliya ba. Kayan duk sun koɗe. Duk sun lalace. To in yana sabuntawa ita ma ya dinga kokarin yana sabunta mata. Kaga wannan yana cikin haƙƙi. An yi ɗa'ima ha idza ta'ima wa an yaksuwa ha idza ktasa. Wa an Sulaiman ibn Amr ibn al-Ahwas. Kaga wannan ya sake nuna a haƙƙiya na mata lalle ne a ci da su. Kuma a tubatas da su shi ma yana cikin infaki. Wannan hadithin shi kuma daga Sulaiman ibn Amr ibn al-Ahwas kala ya ce, kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Allah, lafazi ne na jan hankali, wastausu bin nisa'i khaira, ku roƙi wasici na alheri game da mata. Annabi yana wasiya ne, ku roƙi wasici na alheri game da matan da kuke aura. Fa innahunna awanun indakum, kusani su tamkari batattu ne a ƙarƙashin ku. Awanun al'ani shine al'asir, awanun ay asiratun, tamkar bayi ne da aka kamo. Ba wai ana nufi cewa an siffanta su da bauta bane. Bawa ai taskance shi kake a ƙarƙashin ka, kana masa umarni ko? Kuma idan zai aikata abu sai ya nemi izinin ka. Bawa idan zai je kasuwanci sai ya nemi izinin ka. To kaga an shabbaha ne ta wannan janibin, saboda matar da ka auro yanzu ita ma abubuwan da duza ta yi sai ta nemi izinin ka. Kuɗi ne nata, tana so ta yi kasuwa. Ba kawai zaka ji ta fara kasuwa bane, sai ce mai gida ina so zan fara kasuwa. To wace irin kasuwa zaki? Ba hana ta zaka yi ba. Wace irin kasuwa zaki? Ina so in dinga zuwa Kano ne sarin ka, sai ce a banda wannan. Ka da ya rika aikawa, in har zai yiwu a samu yadda za a tsara kina aikawa na kawowa kayan, amma banda ke kici yana da dama ya hana zuwa. Sai a tsara yadda za a dinga kawowa kayan, to sai ruwan faya za a dinga yi. Duk sai su zauna su yi reconciling, su daidaita. Ko kuma ta ce a jauran ke so na rika ita na ɗan wake. Wallahi ne yara su dinga yawan shigowa gidan nan na wani ba na so. Sai ka zauna da rana kawai sai ka ga an zo ana sallama, akwai ɗan wake. Ai wani ba zai so ba ko? Sai ce a ki dai canje wani kasuwa, ba wannan jarawar ba. To ai kaga sun zama tamkar bayi kenan ƙarƙashin. Tasarrufi ne da dukiyarsu, amma ba za su yi kai tsaye ba sai sun tambaye ka. Ballantana kuma fita waje. Ballantana shigowa cikin gida a izini ga wani ya shigo, ko danginta ne. Idan ka ce ni ho ba na so wannan matar ta dinga zuwa, saboda ba matar kirki ba ce. Tana bin bokaye, ni kuma ba na son ku dinga mu'amala da ita. Ko da ƴar uwarki ce, kana da haƙƙi ka hana. To wannan shine janibin da aka ce asirat, ba wai ana nufin bayi ba ne. Wato ku kuke sarrafa su bisa umarninku da yardarku. Shi yasa annabi ya ce, laisa tamlikuna minhunna shay'an ghayra dhalik. Ba ku mallaki kome game da su ba in ban da wannan. Ba wai kun mallake su kamar yadda kuka mallaki bayi ba ne. A ba bayinku ne haƙiƙatan ba. Wannan ikon ne kuka mallaka na sarrafa su a kayan yadda za su gudanar da al'amuransu. Illa an yi a ci na mifahishatin mubayyana, sai dai idan sun zo da alfasha bayyananniya, kamar yadda bayani ya faɗa yadda gabata, kamar nushuzi, alfasha ce bayyananniya. Ko kuma idan suka aikata wani abu wanda ya saba ma shari'a, kun musu wa'azi ba su yi ba, ko da ba nushuzi ba ne. To fa in fa'alna, in sun aikata irin waɗannan abubuwa, fahajruhunna fil madaji'i, to ku kaurace musu a makwanci a matsayin matakin wa'azi. Wadribuhunna, kuma ku dake su idan har sun ki, darban ghayra mubarrihin, bugun da ba zai musu miki ba. Kun ana su wata dabi'a amma kuma sai suka ci gaba, ko suna yin kallace kallacen da ba kwaso, kunyi kunyi kun zo kuka ta kama su suna yi, to sai ku musu fushi, ku ki kwantawa tare da su. In kun saba kwantawa waje guda, in ku ga wannan din bai ba ku bage su, to annabi ya ba da wannan dama. Fa in fa'alna ina wajen, fa in ata'anakum, idan ku tun farko da kuka nuna fushinku ballantana kuka yi wa'azi sai suka dauka, fala tabqu alaihin nasabila, to kada ku bi hanya da za ku cutar da su, ku tsangwame su ko ku muzanta musu. Ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku shaurara, inna lakum ala nisaikum haqqa, ku sani kuna da haƙoƙi akan matanku, wali nisaikum alaikum haqqa, kuma su ma matan naku suna da haƙƙi akan ku. Ai mun ji ayan Allah da yace walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf, yadda aka dora musu haƙƙin ku kuma an dora muku haƙƙin su. Wannan hadithin annabi yana fadan sa ne fa domin karewa martaban mata. Fa amma haqqukum ala nisaikum, ku sani haƙƙokin ku dake kan matan ku da wajibi su kiyaye muku daga ciki, ba wai an siffanta su an sada an lissafa su duka bane. Fala yud'ina furushakum man takrahun, kada su zaunar da wanda ba kwa so akan shimfiɗa ku, falon ku ne ba kwa so mutane su dinga shigo muku, ko kujerar ka ce da ka kebe seti ɗinka ba ka so ne ya dinga zama a kai, ko kuma shimfiɗar ka ce da ka yi taka ce exclusive, wani kuma ya zo ya zauna a kai ta baza masa wannan shimfiɗa, ko ta bude masa falon naka da ba ka so wani ya shiga, ko seti ɗin naka shikenan sai a bar wani ya zo shi ya zauna a kai, a kasiya ka. Madama idan ka kiyaye ka ce wannan kaza ba ka so wani ya zo, to shikenan ba na son yara su dinga zama mun ana, to ta kiyaye yara ma kasu zauna a in kin yi bakinki ku rika zama a ɗakinki, ko ku rika zama a falon ku, kar ki rika shigowa falona da su, to kar ta kuskura ta buɗe falonka saboda falonka ya fi kyau ko abin da ya kama da haka, ka ce za ta shigo da bakinta tunda ka hana. To duk irin waɗannan wajibi ne ta kiyaye, haƙƙi ne naka akan ta, in kai umarni akan wannan ko da ƙaramin abu irin wannan to a kiyaye maka. Wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahun, kuma haƙƙi ne naku akan matanku, kada su yi izini ga wanda ba kwa so ya shigo muku cikin gida. Kamar misalin da muka yi a baya, ko da danginta ne, ƴar uwarta ce amma mai gidan ya ce ni ko wancan nan ba na so ta dinga zuwa gida daga yau, ko kuma wannan kanin naki, eh kaninta ne uwa ɗaya uba ɗaya, amma sai mijin ya ce ni ko ba na so saboda yaron ba shi da kirki, ba na so ya shigo gida na, ko yana ɗauke-ɗauke, ko yana shaye-shaye, ko abin da ya kama da irin wannan, ko kuma zai ka daro ya shigo gidansa da abokansa gidan yayarsa, shi zai iya shiga gidan yayarsa muharramarsa ce, sai ya taho da abokansa ce to ba na so. To irin wannan wajibi ne a kiyaye, duk wanda ka ce kar ya shigo to kar ya shigo, wai gida gidanka ne ko, to haƙƙi ne su kiyaye. Ala, to bayan da aka faɗi wani nau'i daga cikin haƙƙoƙin maza akan matansu, sai ce wa inna haqqahunna alaikum, yana daga cikin haƙƙin su suma akan ku, ko kuma an tuhsinu ilayhinna, ku fa kyautata musu, fi kiswatihinna, wajen tufatas da su, wa da'amihinna, da abincin su. Kaga muhimman abubuwa da aka faɗa na annafaka, tufataswa da ciyarwa, shi ma ba buru-buru ba, sai aka ce ku kyautata. Ai duka an yi takayyudin sa cikin abin da Allah ya ce linfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, in kana da wadata to lallai ka tubatas da su ka ciyar da su a wadace ai waɗannan hakokin an karanta su a baya ko to wannan duka ya fado ne a karkashin annafaka an sake nanatawa domin a nuna mace tana da haƙƙin nafaka a kayan mijinta da kuma tufataswa don haka fa nafaqatul mar'ati ala zawjiha wajiba kashe dukiya da mutun zai akan matarsa wajibi ne walil rajuli ala hadhihi nafaqa kuma bawa shi mijin dangane da irin wannan ciyarwar da yayi yana da al'ajr wa thawabu yana da lada yana da sakamako mai kyau a wajen Allah amma da sharadi idza ihtasaba hadhihi nafaqata 'inda Allah in yayi ne don neman lada a wajen Allah amma in yayi ne don alfahari to fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi in yayi ne kuma saboda neman yardar Allah to fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi don haka idan zaka ciyar da iyalanka idan zaka musu tufafi idan zaka musu komai da ake ka tsarkake niyyarka kai ne ibada saboda Allah ka yi da wajibin da Allah ya dora maka to sai ka samu ladan da ake fatan samu a kansa ubangiji Allah ta'ala ya ba mu dacewa saboda lokaci za mu sai Allah insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta rama ladan wanda muke kuskure ina roƙon Allah ta'ala ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم